Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau ranar Talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku jawo wanda muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, mazauna babban birnin Sudan sun ce an gwamnati faɗa a yau Talata a ranar da ya kamata ta zama ta farko a tsagaita wutar da aka cimma tsawon mako guda. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Talata cewa ya ziyarci sojojin ƙasar da ke sahun gaba a fagen daga. A yau Talata, hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗi cewa wani hari da ƴan bandaga suka kai da asuba a kusa da wani kamfanin haƙar mai ya kashe jami'an tsaro aƙalla 6.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta ce wata babbar tawaga mai ƙarfin gaske da ta kunshi manyan 'yan siyasa da sojoji za su wakilci ƙasar wajen bikin rantsar da sabon shugaban Najeriya mai jiran gado a mako mai zuwa. Bayan haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu a game da gazawar shugaba Buhari a batun cika alƙawarin da ya ɗauka a yayin yaƙin neman zaɓensa na yaƙin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mazauna babban birnin Sudan sun ce an gwamnati faɗa a yau Talata wanda ya hada da harbin manyan makamai a ranar da ya kamata ta zama ta farko a tsagaita wutar da aka cimma tsawon mako guda. Dakarun sojan Sudan na General Abdul Fattah al-Burhan da dakarun RSF a ƙarƙashin jagorancin General Muhammad Hamdan Dagalo sun amince su daina faɗan daga yammacin jiya Litinin da nufin sabanta yarjejeniyar bayan kwanaki 7. An dai saba yarjejeniyar tsakaita wuta da aka cimma lokuta da yawa a daidai lokacin da ake ci gaba da tashin hankali a ƙasar. Yarjejeniyar ta baya-bayan nan na zuwa ne a yayin da ake zaman shawarwari a birnin Jidda na ƙasar Saudiya, zaman da ya kunshi wakilai masu sa ido guda uku daga Saudiya da Amurka da kuma ɓangarorin sojan Sudan biyu da ke faɗa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Talata cewa ya ziyarci sojojin ƙasar da ke sahun gaba a fagen daga. Ba tare da bayyana takamaimai wurin da suke ba, Zelensky ya sanya wasu hotuna da ya ɗauka tare da sojojin a shafin Telegram. Masu kare mu a fagen daga, a yau na zo ne don jinjinawa zaratanmu a ranar sojojin ruwa ta Ukraine, a cewar Zelensky. A wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar ta ce a lokacin da ya dawo daga ziyarar ƙasashen waje, shugaba Volodymyr Zelensky ya ziyarci wuraren da sojojin Ukraine suke a Volhoda Marienka da ke yankin Donetsk. Shugaban na Ukraine ya kai ziyara lokuta da dama zuwa fagen daga tun bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a ƙasar a shekarar da ta wuce. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, Zelensky ya kai ziyara manyan biranen ƙasashen Turai don neman agajin soja. A yau Talata, hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗi cewa wani hari da 'yan bandaga suka kai da asuba a kusa da wani kamfanin haƙar mai da gas ya kashe jami'an tsaro aƙalla 6. 'Yan bandaga da yawa sun kai farmaki a kan wata cibiyar tsaro ta wajen gari wadda jami'an ta ke gadon kamfanin man a gundumar Hango da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa a kusa da Afghanistan. Jami'ai sun ce rikicin da ya biyo baya ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro na musamman guda 4 da kuma wasu masu gadon wani kamfani mai zaman kansa su 2. 'Yan ta'addar sun kwashe makamai masu sarrafa kansu da albarusai na jami'an tsaron da aka kashe kafin su gudu daga yankin, abinda wani jami'in tsaro da ya buƙaci a saka ya sunansa ya faɗawa muryar Amurka kenan. Nan take dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan farmakin a yankin, inda mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar TTP da aka haramta ke kai hare-hare a kan jami'an tsaro da cibiyoyi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin Amurka ta ce wata babbar tawaga mai ƙarfin gaske da ta kunshi manyan 'yan siyasa da soji za su wakilci ƙasar wajen bikin rantsar da sabon shugaban Najeriya mai jiran gado a mako mai zuwa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai ne ya aiko mana.
Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja aiko mana da safiyar yau. Sakatariyar gidaje da raye birane na Amurka, uwar gida Mansha L. Foch, ita za ta jagoranci wannan tawaga mai ƙarfin gaske na jami'an gwamnatin Amurka. A cikin tawagar na jami'an na Amurka guda tara, akwai ministoci, mataimakan ministoci, daraktoci, jami'an diflomasiya, da ma babban hafsan hafsoshin sojojin Amurka da ke Afrika wato AFRICOM, General Michael Langlong. To kome bangaren zababban shugaban Najeriya ke cewa dangane da wannan babbar tawaga haka? Abdulaziz Abdulaziz na daya daga cikin masu magana da yawun Sanata Bola Ahmed Tinubu.
To Alhaji Hassan, wannan tawaga babba da gwamnatin Amurka ta shirya ta mutuntawa wadda za ta zo domin shaida bikin rantsuwar sabon shugaban kasar Najeriya a Suwaju Bola Ahmed Tinubu, wani wata manuniya ce da take nuna irin alaka da ke tsakanin Najeriya da kasar ta Amurka wadda alaka ce doguwa wadda ta daɗe shekara da shekaru, kuma manuniya ce da take nuna irin yadda ita kasar Amurka take kallon yadda aka yi zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2003 na watan Fabrairu, duk da kuwa surutu da hayaniya da 'yan adawa ko abokan hamayya suke yi na rashin yadda da sakamakon zaɓe.
A cewar ƙwararre kan hulɗar diflomasiyyar ƙasa da ƙasa Farfesa Kamilu Sanufage da ke Jami'ar Bayero, hakan na nuna irin darajar da Amurka ke baiwa Najeriya ne.
Hakika a tsarin diplomasiya da siyasa ta ƙasa da ƙasa, wakilci yana da muhimmanci, domin irin tawagar da ƙasa ta aika ga zuwa wata ƙasa, wannan yana nuna irin muhimmancin da ita kansu ƙasashen suka bawa alaka tsakaninsu. Domin inda bata bata muhimmanci ba, za ka ga ko dai ta ki zuwa ko kuma ma ta aiko wasu ƙananan wakilai.
A cewar kuma General Yakubu Usman da ke zama tsohon babban hafsa a rundunar sojan Najeriya, kasancewar tawagar akwai babban kwamandan mayakan Amurka da ke Afrika wato AFRICOM, hakan akwai abin da ke nufi.
Ya nuna sha'awar da su Amerika suke da ita a kan Najeriya, domin idan ka ga an turo tawaga haka banda 'yan siyasa ma har da sojoji, saboda haka akwai abubuwan da su suke hanga. Idan ka tuna ba 'yan kwanakin da suka wuce an samu ɗan matsala da har aka kame waɗansu mutanen Amerika, kuma a sanin ka ne cewa Najeriya yanzu yadda muke din nan muna da wurare da yawa inda ake samun tashin hankali yau da gobe, kuma su Amerika ba a cikin interest nasu ba ne su ga cewa ana ta samun irin wannan rashin zaman lafiya da tsaro a Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Hassan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙaruwar matsalolin lafiya da ke buƙatar matakin gaggawa a faɗin duniya, kama daga COVID-19 zuwa cutar kwalara, sun yi wa hukumar lafiya ta duniya yawa, musamman ta fannin matakan da take ɗauka, a cewar wani babban mai ba da shawara a yau Talata. Da yake jawabi a wajen wani taron shekara-shekara na hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Farfesa Walid Amar, shugaban kwamitin da ke nazarin matakan gaggawa na hukumar WHO, ya ce gibin da ake da shi wajen samar da kuɗaɗe da ma'aikata na ƙara faɗaɗa yayin da buƙatu ke ƙara yawa. Ya zuwa watan Maris na wannan shekarar, hukumar WHO ta ɗauki matakai akan matsalolin lafiya da suka shafi al'umma na gaggawa guda 53 a matakin ƙoli, a cewar wani rahoton kwamitin. Matsalolin sun hada da cututtuka kamar COVID-19, kwalara da barkewar cutar Marburg a Equatorial Guinea da Tanzania, da kuma tashin hankalin jin kai kamar girgizar ƙasa a Turkiyya da Siriya da ambaliyar ruwa a Pakistan. Rahoton ya kuma yi nuni da cewa sauyin yanayi na ƙara yawaitar al'amura kamar ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa, waɗanda dukan suke da illa ga lafiyar bil'adama. Babu wanda ya tsira daga wani jirgin ruwan kamun kifi mai dauke da ma'aikatan jirgin 39 daga China da Indonesia da Philippines da ya kife a makon da ya gabata a yankin tekun India. A cewar wani rahoton binciken farko da gwamnatin kasar ta fitar a yau Talata. Jirgin na kasar China ya kife ne a ranar 16 ga watan Mayu nan. Yana dauke da 'yan China guda 17 da 'yan Indonesia 17 da kuma 'yan kasar Philippines guda 5. Bisa ga nazarin kifewar jirgin, ana ganin babu wanda ya tsira daga cikin sa. A cewar ma'aikatar sufuri ta Beijing a wani sako da ta wallafa a shafin sada zumuntar ma'aikatar. Jirgin ruwan ya kife ne a yankin tekun Australia mai nisan kilomita 5,000 daga yammacin Perth babban birnin jihar Western Australia.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leka bangaren rahotanninmu. Wata kungiya mai zaman kanta da ake cema GEDD Gao da ke USAID ta Amurka ta tara malaman addinai da jami'an gwamnati da na gargajiya da manoma da makiyaya da kungiyoyin mata da na matasa da 'yan jarida na gidajen rediyo na karkara da rediyoyi masu zaman kansu da gidan rediyo masu zaman kansu domin faɗakar da su game da muhimmancin zaman lafiya a cikin ƙasa. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A jamhuriyar Nijar wata kungiya ce mai suna Jad Gao da ke samun tallafi daga USAID ta kasar Amurka ta tara mahukumta na bariki da na gargajiya da manoma da makiyaya da kungiyoyin mata da na matasa da kungiyoyin fararen hula da 'yan jarida na radioka na karkara da radioka masu zaman kanunsu a garin birnin Kwanni domin ba su horo game da yanda za su waye wa al'ummomin su kai game da muhimmancin zaman lafiya a cikin wannan kasar da matsalolin tsaro suka dabibiye ta da faɗace-faɗace tsakanin al'ummomi akan filaye ko saboda matsalar wuraren kiwo da ke haɗa manoma da makiyaya. Aishatu Umaru ita ce shugaban reshen kungiyar ta jihar Tawa.
Sunana Asiyatu Umaru, Jad Gao a turance Group Educative for Development Durable. Kamar yadda na ce muku, USAID ita ta zuba ma Jad Gao kuɗi don ta tafiyar da wanga aiki. Gashi yau Allah ya sa mun halarto kuma halo wajen wani horo na aktar communautaire bisa harkan baita sasanta rikici wanda in rikici ya abku yaya kamata a yi kuma yaya kamata a yi a kyali a dakile shi hal abada. Allah ya sa yau ga mu mun zo za mu yi horo na kwana uku kuma horon ga na kwana uku muna ganin duka mun gayyato mutanen department biyu a cikin Kwanni muna da komin kin Bazaga Alela da Tsarnawa Malbaza muna da komin Malbaza komin da Dogarawa komin.
A lokacin da ya dauki magana Malam Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni a wurin bikin bude taron ya ja hankali ga mahallarta wannan taron.
Kashi horo ne aka ce na kwana uku duk wanda annan wurin ga jagoran duka wanda annan jagoran to kuma yau an san yanayi yanda yanayin da muke ciki yau yanayi ne sai dai a ta hamdala a mai da komai wajen Allah. To kuma kowane nan cikin ku akwai rawar da yake takawa ga ya kawo tashi gudunmuwa ga zaman lahiya dan duk abin da za a yi ko mina na in babu zaman lahiya babu ci gaba kowane irin abu ne kenan sai da zaman lahiya.
Suma waɗansu da suka halarci taron sun bayyana nasu ra'ayoyi kamar haka.
Sunana Malam Tahir Shukau daga Tsarnani zo na wakilci matasa na komiti ta bisa wanga horo an yi daidai iska horon dama ya kumshi zaman lahiya wanda ake cema la sécurité interne ya kuwa san magabatanmu ƙasar Niger suna faɗi tashi don saboda ƙara kawo zaman lahiya ɗorewa cikin ƙasa kuma sai Allah kawo ga Nije kenan ta zo tattar da wakilai na jama'a da dan a ƙara mutane horo bisa zaman lahiya na cikin gida abinda ke security interne.
Gaskiya mu sai alhamdulillah mun ƙaru da abubuwa da dama musamman ma abubuwa ne wanda sun kasa yarka tsaro na cikin gida irin gudunmuwar da muke iya badawa a matsayin mu na al'ummar Niger a matsayin mu na wakilai a matsayin mu dai wanda ke son dai Niger ta zama lahiya.
Hukumomin jamhuriyar Niger kungiyoyi masu girman kanunsu da ke samun tallafi daga kasashen waje sun sakaini wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan kasar domin kasar kar ya zamanto sojojinta na yakoka a iyakokinta alhali a cikin ta wani hayaki na tasowa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai rahoton mu na karshe da zamu sake leka a Najeriya a yayin da ya rage kwanaki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika mulki ga zababban shugaban kasa Bola Tinubu yan kasar na ci gaba da nuna rashin jin dadin su a game da gazawar shugaba Buhari a batun cika alƙawarin da ya dauka a yayin yakin neman zaben sa na kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a kasar daga Abuja wakilin Mahalima Abdurrahman ta aika mana da wannan rahoto na musamman
Batun gazawar shugaba Muhammadu Buhari a yaki da almundana a kasar na ci gaba da jan hankali ne a yayin da ake dakon kafa sabon gwamnati a kasar inda ƴan Najeriya daga sassa daban-daban ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan ababen da suka yi sanadiyar gazawar Buhari a wajen cika alƙawarin da ya dauka na yaki da cin hanci da rashawa da dai sauransu a yayin gangamin yakin neman zaben sa kafin ya samu nasara a shekarar 2015 inda wasu ke cewa shi kadai ya sani ya kawo shi neman mulkin kasar amma ba wai ya zo kawo ci gaba ba Sai dai daga bisani bayan ƴan watanni da shigowar sa gwamnati aka ga yanayin kamun dudayin sa ba yadda aka yi tsammani ba kamar yadda Mala Amina Abbas Kumel ya ce
to dangane da wannan tambaya ta ce akan cancancin hanci da rashawa a gwamnati mai shudewa ba za mu ce ba abin da aka yi ba ko za mu ce abin da aka yi ba ya kawo wani result mai kyau kuma duba farkon zuwan gwamnatin nan ta taho da wasu shirye-shirye wanda suke son danyi tasiri kamar su magana da TSA Treasury Single Account kamar magana da Whistle Blowing wanda fito daga ESCC zuwa ICBC wanda tabbas ruwan nan sai muka ga an ma fara kokarin kawar da cin hanci da rashawa wanda daga baya aka nemi wannan initiative din sama ko kasa aka rasa secondly daga baya su wanda suke almundana da satar kudin mutane suka gane cewa ba wani abu ne kura ce da kunnan jaki kawai sai ka kowa ya ci gaba da yin abin da ya ga dama ana magana an zaci danyen mai wannan lokacin wanda ya kai akalla dala biliyan 10 yanzu ana magana ana biyan subsidy of the 7 trillion kuma subsidin nan su su biya a sama mu mu biya a gidan mai so muka duba zamu ga cewa gaskiyar magana corruption ba a taba san da ya sami jindan zama ba a Najeriya irin wannan lokacin
a cewar wasu masu bibiyar al'amura kamar yadda za ku ji daga bakin su matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ya ƙara tabarbarewa ne tun bayan watanni 6 sama da kafa gwamnatin Buhari mai barin gado
sunana Hajiya Amsan daga Abuja a gaskiya wannan yaki da cin hanci da rashawa da kamar wuya gurguwa da auren nesa ba da kalamin fetur kawai da aka yi a kasan nan ya isa a ce abin kawai cin hanci da rashawa da ake fada da shi ya zama zero over zero saboda man da aka sata da irin kudaden da gwamnoni suke ta fitowa da shi ana sacewa
sunana Suleiman Hashim kuma ni matashi ne mai san kasa kuma mai sa bakina a yawancin al'amuran kasa shi niyyar shi ta yin wannan abin akwai ta to amma yawanci niyya ita ba ta sa akai gaggaci sai ka samu mashawarta wa'anda za a zauna a ba da shawara wato ta gari
wato idan aka dauki cin hancin da rashawa a cikin shekaru 8 da suka gabata za mu iya cewa ba a samu ci gaban da aka yi tunani za a samu ba saboda dalilai da dama wanda ya hada da ita kanta hukuma ERCC da irin matsalolin da ta samu musamman na shugabanci to kin ga tun ana an fara samun matsala na biyu akwai hukunce-hukunce na kotuna wanda aka yanke ita hukumar ta jagoranta aka kai wanda kuma a cikin wannan gwamnatin aka yafe mu waɗannan ƴan siyasan sannan irin badakalar da aka samu kala-kala a cikin gwamnati
rahotanni sun yi nuni da cewa a matsayinsa na shugaban kasa na soja shekaru da yawa da suka gabata shugaba Buhari ya jagoranci gangamin yaki da rashin da'a da rashawa wanda aka fi sani da war against indiscipline why inda ya wajabta bin doka da oda a fadin kasar Hima Abdurrahman muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima da wannan rahoton kada manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
Noma,
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen inganta harkokin noma a kasar inda take kashe biliyoyin naira wajen bincike da taimakawa manoma da bashi domin haɓaka samar da abinci da kuɗin shiga, su kuwa masu noman kayan gwari a jihar Sokoto tafka asara suke yi saboda rashin wurin adana amfanin gona. Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
Sha'anin noma yana daga cikin abubuwan da ke sahun gaba da gwamnatin Najeriya ke baiwa muhimmanci, inda ta kashe dubban miliyoyin nairori domin bunƙasa harkar noma. Haka ma gwamnatoci a jihohi su ma suna kashe makudan kuɗaɗe wajen bunƙasa ayyukan noma. To sai dai akwai wasu abubuwa da ke mayar da hannu agogo baya ga wannan haujin, taimakon a samu ci gaba sai ana tafka hasara. Alal misali, masu noma da kuma kasuwancin kayan gwari kamar albasa, tafarnuwa, tumatir, tattasai, lemu da dai makamantansu suna tafka hasara saboda wasu matsaloli da suka hada da rashin wuraren adana kayayyakin ko kuma rashin wuraren sarrafa su. Alal misali, bincike ya nuna cewa jihar Sokoto ita ce kan gaba wajen noman albasa da tafarnuwa, kamar yadda wani manomi Dr. Sale Ibrahim ke bayani a wani bincike da ya gudanar.
Abubuwan da waɗanda suka yi bincike mai zurfi suka gano shine cewa a shekara a kasar nan gaba daya ana noma kusan metric ton miliyan 2 gaba daya kasar nan, kuma idan mutum ya dubi metric ton miliyan 2 din nan, duk Afirka ba kasar da ke noma albasa fiye da Najeriya ga kiyasi, in ba Masar ba, duk sauran kasashen muna gaban su. To banda ma cewa yawan abin da ake nomawa namu tafi inganci, tafi na Masar ma inganci, saboda haka ga kiyasin nan an nuna kashi 40 na metric ton miliyan 2 nan a jihar Sokoto ake noma ta. Saboda haka a kasar nan ba jiha da ke noma albasa kamar jihar Sokoto, ita ce na daya gaba daya a yanzu.
Shugaban kungiyar masu noma da kuma ta'ammuli da albasa a Najeriya, Aliyu Isa Samama, ya ce matakan da suke ɗauka domin kaucewa hasarar ba su hana a samu asarar.
Muna amfani da wasu dabarori ne namu na gargajiya, muna ajiye albasa ta hanyar yin bukka mu ajiye wannan albasan nan, wato da wannan ma'adanan na gargajiya muna samun kashi 50 zuwa 60 na albasa yana lallacewa bayan mun gino shi daga gona. Saboda hakan nan ba karamin dumbin asara bane, in ma muka ce mu kiyasa hasaran ta haka kuɗi sai mu ce wajen kashi 50 na kuɗin da mu ya kamata a ce mun samu, kamar misali a ce mu ajiye hada-hada albasa a biliyan 200 a jihar Sokoto, sai kaga biliyan 100 muke rasawa duk shekara saboda rabin abun da muka noma lallacewa yake yi, kuma bai kai lokacin da ya kamata a ce ya kai saboda babu ma'adanan ajiya albasan nan ko kuma inda za a sarrafa albasa. Ya kamata gwamnati ta zo ta diba irin wa'annan kayayyakin abincin musamman albasa ko tafarnuwa, saboda in ka diba abu ne da ke lallacewa da wuri, kuma wannan ana noman su ne ba don abinci kaɗai ba, saboda kuɗi. In ka diba a jihar Sokoto, Allah ya albarkace mu da noman albasa, kuma muna fita da shi ƙasashen waje, muna saisuwa mu samu kuɗin shiga ma ƙasarmu, mutane kuma sun ɗauke shi dai sana'a. To irin wannan al'amari da mutane suka ɗauka sana'a bai kamata a bari yana lallacewa ba a abin nan.
Alhaji Aminu ɗaya ne daga cikin masu tu'ammuli da harkar tumatir da tattasai, ya kuma ce ba shakka su ma suna asara saboda rashin wurin adana waɗannan kayayyakin ko kuma sarrafa su.
Kamar yanzu irin halin da aka ciki, an ka ce kayan gwari irin tattasai da tumatir sun yi oba, to gaskiya babu wanda za a yi da su illa hasara ta riga ta to. Ko da ba a sai suwa ba, yanzu wanga zahin da aka yanzu tumatir da tattasai, wallahi yanzu duk wanda ka san an raba da uwace jiya ya kawo irin yanzu yanayin da muke ciki yanzu, a ce lokacin azar ta yi, to da ka daga kwando wurin da yake zaka cin ruwa kasa, shi ma tattafi haka bai ma iya tsaye sai ga yalan gode. Kaga wannan duk gaskiya sai mu ce gaskiya duk matsaloli na rashin inda za mu sa a ce ya dan samu bayan iska don a samu saukin hasara in ko da Allah ya kawo haka ne an ce akwai irin waɗannan abubuwa muna da bukata gaskiya a ce ko gwamnati ta taimaka muna da wurin da muka dan busar da shi ko da can kwanan gaba can zuwa gaba sai a sai da ga mutum da bai lalace ba kamar hunturu don lokacin hunturu na tattase da yawa mutanen mu suna lodo irin da katsina a kawo irin hunturu sai a ce mota ta lalace an ga motar nan ba ta gyaruwa bai tuhuwa nan lokacin da dace a sai sai su ce to mai mota in ya gyara sai ya juya da shi can katsina sai a zo can suna da masu kula musu sai a cige sai a shanya saboda lokacin sanyi na lokacin ban iska ba wata matsala to amma yanzu ga da mun ha gaskiya haka ta faru to sai a ce dai wala a'udhu billahi hasara ta riga ta to gaskiya da ka san mota kara lalace
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban wannan rahoto yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julia Resham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin rayuwar da kuke aika mana ta hanyar email
yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email za kuma mu fara ne da ra'ayin Alhaji Umar Korewa Gashuwa da Adam Gashuwa masu cewa yunkurin da jama'a suka fara kan daukar doka a hannunsu saboda yadda fashin waya ke kara ta'azzara a jihar Kano da ke Najeriya na nuna gwamnatin jihar Kano ta gaza sai kuma sakon su anti matar Baffa Haruna Bajoga da Salamatu Haruna Daba masu cewa muna addu'ar Allah ya sa sake kulla yarjejeniyar tsagaita wuta ta bako guda da aka cimma a Sudan ya zama sanadin dakatar da wannan yaki na cikin gida don kawo ƙarshen rusa kasar su da suke yi da hannunsu amin su ma'amu sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a mai cewa kiran da hamshakin dan kasuwar nan Mo Ibrahim yayi ga kasashen duniya da su kai daukin gaggawa a kasar Sudan da ke fama da rikici hakan abu ne mai kyau da fatan kasashen za su ansa wannan kira nashi duba da cewa Sudan na neman agajin gaggawa na samun zaman lafiya
to madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice
a takaice mazauna babban birnin Sudan sun ce an gwamza fada a yau Talata wanda ya hada da harbin manyan makamai a ranar da ya kamata ta zama ta farko a tsagaita wutar da aka canma tsawon mako guda dakarun sojan Sudan na General Abdul Fattah al-Burhan da dakarun RSF a karkashin jagorancin General Muhammad Hamdan Dagalo sun amince su daina fada daga yammacin jiya Litinin da nufin sabanta yarjejeniyar bayan kwanaki bakwai An dai saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka canma lokuta da yawa a daidai lokacin da ake ci gaba da tashin hankali a kasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a yau Talata cewa ya ziyarci sojojin kasar da ke sahun gaba a fagen daga ba tare da bayyana takamaimai wurin da suke ba. Zelensky ya sanya wasu hotuna da ya dauka tare da sojojin a shafin Telegram. Masu kare mu a fagen daga a yau na zo ne don jinjinawa zaratan mu a ranar sojojin ruwa ta Ukraine a cewar Zelensky a yau Talata hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗi cewa wani hari da ƴan bindiga suka kai da asaba a kusa da wani kamfanin haƙar mai da gas ya kashe jami'an tsaro akalla shida
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani shirin inda za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zango na farko yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe